Kamar yadda ofishin mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ya ce, za a bada tallafin dalar Amurka biliyan 1 da za a amfani da shi wajen horon aiki, tallafawa 'yan kasuwa mata da kuma faɗaɗa fannin digital. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Isa Merago Jibril Abbas, ya ce wannan tallafi zai taimaka ainin ga mata.
Ziyarar mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris zuwa kasar Ghana da yunkuri na taimakawa mata 'yan kasuwa bayan ta sadu da su ta ji matsalolinsu, ina jin wannan watan taimako ya dace, sabili da a cikin yunkurinta za a kafa wata watan cibiya a watan headquarter na AFTA a birnin Accra domin taimakawa mata wurin samun jari da kuma ba su shawarwari na kafa kanana da matsakaitan masana'antu da kuma ganin cewa lalle mata sun taka rawar gani ainun a fannin bunkasa cinikayya da kasuwanci da kuma ƙara inganta yanayin tattalin arziki na kasar Ghana da kuma sauran mata na Afirka baki daya.
Kamala Harris dai tun shigowar ta kasar Ghana ranar Lahadi da ta gabata ta gana da shugaba Akufo-Addo, sannan kuma suka gudanar da taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa. Haka kuma ta gudanar da lacca ga matasa da mata a dandalin Black Stars, kuma ta ziyarci sansanin ajiye bayi da ke birnin Cape Coast. Za ta bar ƙasar Ghana yau Laraba zuwa Tanzania, inda za ta gana da shugaban ƙasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a birnin Dar es Salaam. A ranar Juma'a kuma za ta wuce zuwa ƙasar Zambia, sai ranar Asabar ta wuce zuwa ƙasar Amurka, ta isa Amurka a ranar Lahadi mai zuwa. Idris Abdullahi Bako, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.